A shirinmu na mata a yau muna tare da Aisha Umar Tufa, matashiya da ta kammala karatunta na digiri kuma ɗaya daga cikin ɗaliban da buriyar Amurka ta horar a bara na shirin sana'o'in dogaro da kai. Ta ce sanadiyar horon da muryar Amurka ta basu sun kafa kamfani, sun biya wa kamfanin haraji kuma sun yi masa suna a kimiyyance. Koya aka yi har suka fara wannan sana'a? Ga Aisha.
Na gama last year December, shekarar da ta gabata. Yanzu muna jirar bautar ƙasa ne.
Wancan shekarar da ta gabata kina ɗaya daga cikin waɗanda muryar Amurka ta horar kan sana'o'in dogaro da kai. Kawo yanzu wani irin canji kika samu?
Gaskiya na samu babban canji sosai. Saboda daga lokacin zuwa yanzu shekara ɗaya da 'yan watanni kenan. Kuma gaskiya ina yi matuƙar farin cikin abun wanda na cimma a cikin burin da nake da. Saboda yanzu haka ina da kamfanin tallace-tallace wanda daga lokacin da aka fara horar da mu na buɗe shi zuwa yanzu. Kuma daga lokacin zuwa yanzu mun yi ayyuka da yawa a cikinsa. Mun yi mai rijista, muna biya mai haraji. Sai 'yan abubuwa kawai da ba a rasa ba, wanda dama duk wata sana'a a hankali take tashi kafin ta tsaya da kanta.
To ke kaɗai kika kafa sana'ar ko kuwa da haɗin gwiwar wasu?
To da ni da colleagues ina wanda muka gama makaranta tare muka zauna muka kawo, ni na kawo idea ɗin gaskiya. To sai na kira su na ce mu zo mu zauna mu yi wannan abin tare. Tunda akwai abubuwan da mutum shi kaɗai ba zai iya ba, dole yana buƙatar taimakon wasu, haka ne. To tare muka fara wannan kamfani kuma har yanzu dai muna tare, muna ta gwagwarmaya.
To a tunda kuka bude zuwa yanzu, wani irin alfanu kuka samu?
Gaskiya mun samu ci gaba sosai, saboda kin ga mu bakwai ne a wannan kamfani. Kuma mutane da yawa sun zo, misali su ce mana suna son aiki a kamfanin. To amma saboda kamfanin bai tsaya wadda har zai fara biyan ma'aikata ba, so sai muka yi amfani da kwakwalwarmu. Abinda muka yi shine akwai mutum biyu da suka zo, ɗaya mai ɗaukar hoto ce, tana son ta fara ɗaukar hoto, to amma tana buƙatar wanda zai tallafa mata. Shi kuma ɗayan yana harkar studio, har haɗa tallace-tallace haka wanda ake kaiwa gidan rediyo. To abinda muka yi masa shine duk inda kika je yanzu neman aiki, idan mutum ya ga baki da tsayayyen kamfani wanda yau in baki masa aikin nan ba, in ya baki ba wanda zai je ya tuhuma ya ce bai aikin nan ba, kin ga ba za a ji daɗin baka aiki, ba za ma a yarda da kai ba. To ganin cewa mu muna da kamfani mai rijista, muna da office, to sai muka ce musu su zo da abubuwansu. Za mu tsaya musu a matsayin a ƙarƙashinmu suke aiki. Muka yi musu kati da komai, kuma muka ci gaba da tallata su wurin jama'a kan cewa wannan yana harkar studio, ita kuma tana harkar hoto. Yanzu suna nan sun zama manyan masu abin nan. Sun tsaya kan ƙafafunsu. Wanda da ba haka bane ba, wanda da duk inda suka je zai wanda zaki zo nan shi ba zai iya ɗauka yau ba.
To ina ba ta ƙalubale?
Gaskiya akwai ƙalubale da yawa, saboda har yanzu ba wai wani kuɗi muke samu wanda za a ce kamfanin ya tashi tsaye sosai ba. A hankali dai. Amma dai babban ƙalubalen gaskiya shi ne kuɗi, saboda a yanzu haka kin ga ba mu da standard studio. To yanzu shi muke ta ƙoƙarin mu ga mun haɗa standard studio. Muka haɗa standard studio, ba za mu fita in an kawo aiki mu ce za mu je mu hayi studio ɗin wasu mu yi aiki ba.
Aisha ta ce daga cikin ƙalubalen da suke fuskanta dai ya haɗa da rashin wadatattun kuɗi da zai ba su damar inganta wajen sana'ar tasu. Baraka Bashir, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.